إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Mamman Siraji a wannan gari mai albarka na Afrit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 18 ga watan Safar hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 22 ga watan 8 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke karatu a cikin littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wallafa Al-Sheikh Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 25 a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi darasin mu na ƙarshe muna faslun fil imani bil ghaibi muna fasalin da yake magana akan imani da gaibi wanda malam yake ba mu labarin abubuwa da Allah da manzansa suka faɗa da ya shafi gaibi na abin da zai faru nan gaba muka fara tun daga alamomin tashin alkiyama muka zo kan maganar abin da zai faru a cikin kabari a barzakh a darasin da ya wuce muka yi magana akan albasu wato tashi bayan mutuwa ta wato tashin mutane daga cikin kaburbaransu muka yi magana akan alhashru shine tara mutane a farfajiyar alkiyama wanda anan za su buƙaci shafa'a wanda zai cece su ya roƙi Allah ya yi musu hisabi wanda ƙarshe aka yi ta neman wa zai sa baki ba a samu ba sai da aka zo zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya je ya roƙi Allah sannan Allah subhanahu wataala ya karɓi shafa'arsa sannan ya zo domin ya yi wa bayansa hisabi gaba da za mu tashi a kanta a yau shi ne maganar hisabi ya ce wa yuhasibuhum Allahu ta'ala wa yuhasibuhum Allahu tabaraka wa ta'ala to bayan an samu shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wa manzonsa shafa'ar da ya nema mana dan a yi mana hisabi to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo domin ya yi wa bayansa hisabi akan ayyukan da suka aikata yace wa yuhasibuhum Allahu tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai musu hisabi ma'ana zai wa bayansa hisabi hisabi ma'anan sa iqafuhum ala a'mari shine a tsayar da su akan ayyukan su a yi musu munakasha a tabbatar da su akan aikin su kowa ya yadda aikin da yake rubuce a littafin sa ya aikata su kafirai ba za a yi musu hisabi ba hisabi na muwazana bainal hasanati was sayyiati hisabin da za a yi wa kafirai wato hisabi ne na taqrir na tabbatar da su akan laifinsu ba hisabi bane na muwazana da haka su kafirai ba su da aikin kirki da suka aikata ko kuma ba su da wani karɓaɓɓen aiki na kirki da za a auna tsakanin ladansu da zunubinsu ba su da wannan duk wani aiki da kafiri ya yi matuƙar baya ƙarƙashin musulunci to ya tashi haba'an mansura a ranar gobe kiyama ya zama ƙura a barshe kiwa aikin da yake aikatawa na alkhairi a nan duniya za a ciyar da shi sakamakon aikinsa in ya je lahira ba yi da sakamako a kan aikinsa saboda bai yi aikin ko bai gina aikin a kan imani ba saboda bai gina aikin a kan imani ba da haka shi kafiri hisabin da za a yi masa a lahira hisabi ne na taqriri a tabbatar da shi akan aikinsa ya gamsu ya yi i'tirafi ya yadda duk abin da ake tuhumansa da shi ya aikata to wannan hisabin shi ne za a yi wa kafir amma su muminai za a yi musu hisabi ne na muwazana bainal sayyi'ati wal hasanat za a auna tsakanin munanan ayyukansu da kyawawan ayyukansu wanda aikin sa na alkhairi yafi yawa kai tsaye zai wuce aljanna wanda ayyukan sa na zulubi suka fi yawa shi kuma zai tafi wuta wannan shine aunawa ne za a yi tsakanin aikin kirkin mutum da ayyukan zulubin sa daga cikin muminai akwai wanda za su ci gajiyar ba za a yi musu hisabi ba su ba za a yi binciken aikin su ba akwai muminan da in sun zo a ranar hisabi kawai za a ce su wuce suna zuwa za a ce su wuce aljanna za su shiga aljanna ne ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an yi musu azaba ba kamar yadda ya tabbata a hadisin mutum 70 din nan da manzo Allah ya ce mutum 70 din nan da manzo Allah ya ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to wannan wasu nau'i ne na muminai wanda za su shiga cikin mutum 70 Allah ya sa muna cikin su wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba sannan daga cikin muminai akwai wanda za a yi musu hisabi amma hisaban yasira za a yi musu hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura sai ya juya ya koma wajen iyalansa yana farin ciki daga cikin muminai kuma akwai wanda za a yi musu munaqasha za a nauyaya musu hisabi a yi musu hisabi na kalailaicewa za a dauki duk abin da suka aikata ɗaya bayan ɗaya wannan fa ya aka yi wannan fa ya aka yi to duk wanda aka yi wa irin wannan hisabin manzo Allah ya ce za a yi masa azaba man nuqisha al-hisab uziba duk wanda aka yi masa hisabi na kalailaicewa to za a yi masa azaba Bukhari ya fitar da hadisin haka Imam Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha to wannan shine nau'ukan muminai a filin hisabi akwai waɗanda ba za a yi musu hisabi ba kai tsaye za su shiga aljanna akwai waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba su ne mutum 70 akwai waɗanda za a yi musu hisabi amma hisabi mai sauki akwai kuma waɗanda za a yi bididdigi da duk aikin da suka aikata to irin waɗannan su ne suke fuskantar azaba kafin su shiga aljanna amma su kafirai ba za a yi musu hisabi na muwazana ba kamar da muka faɗa sai dai a yi musu hisabi na taqriri su yi tarifi wannan su yi i'tirafi fa tarahu bi zambihim fa suhban li ashabi sayyid sai sun yi i'tirafi da laifin su sana a sa shi wuta ba wanda za a sa wuta face ya yadda ya cancanci ya shiga wuta sai ya ji ya gamsu ya cancanci ya shiga wuta sannan a sa shi wuta kuma laysa yuhasibuhum Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai musu hisabi hisabi shine binciken ayyuka idan aka yi hisabi aka gama wa tunsabul mawazin to sai a kafa sakelai sai a kafa sikelai sikelai shine ma'aunai sikeli wato wanda za a yi awon ladaddakin mutane da kuma zunubansu a ranar gobe kiyama bayan an gama hisabi to sai a ajiye sikeli shi wannan sikelin da shi za a auna ayyukan bayi su kafirai ba za a tsayar musu da awo ba saboda ba su da abin da za a auna wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ba su da wani abu da za a auna musu dan maza a auna ne a tsakanin wannan da wannan lada da zulubi a ga waye fi nauyi ko su ba su da ladan balantana a ce za a auna to amma su mumane su ne za a auna ayyukan su to wannan wato wannan mawazin ne haqiqiya shi wayannan sakelai din sakelai ne wanda suke na haqiqa sakelai ne wanda suke na haƙiƙa na gaskiya wanda ake awo da su kamar yadda muka san sikeli da ake auna abubuwa da shi a duniya to su ma waɗancan sikelai ne na haƙiƙa wanda za a auna ladadakin mutane da kuma zunubansu sai dai yaya kamannin sikelin yake da kaifiyarsa ba wanda ya sani amma dai sikeli ne na haƙiƙa in ka tashi za ka tabbatar da shi a matsayin cewa sikeli ne na haƙiƙa Allah ta'ala ya ce wal wazn yawma idhin al haqq fa man thaqulat mawazinuhum fa ulaika hum al muflihun wa man khaffat mawazinuhum fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum bima kanu bi ayatina yazlimun yace awo a wannan rana gaskiya ne tabbas za a yi awon ayyuka duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi to wayannan su ne wanda suka rabauta wadanda kuma ma'aunansu suka yi rashin nauyi to wayannan su ne suka yi asaran kawukan su bima kanu bi ayatina yazlimun saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci game da ayyuka da haka za a dora ladadakin mutane a tafin sikeli guda daya a dora zanuban su a tafin sikeli guda daya wanda wannan yana daga cikin cikar adalcin ubangiji wannan cikar adalci ne dan ka tabbatar da cewa ga abin da yayi rinjayi daga ayyukanka wanda kyawawan ayyukansa suka yi rinjayi zai rabauta wanda kuma kyawawan ayyukansa suka yi rashin nauyi zanubansa suka yi rinjayi wannan shine zai tadi yayi asara ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم الله يشفع أما من ثقلت موازينهم فهو في عيشة راضية وإنما أوننس سكي نوي توشينا شكر رأيوا يرددية وأما من خفت موازينهم فأموه هاوية شكما وإنما أوننس سكي رش النوي تونما قمر سيتشي هاوية وما أدراك ما هي ليسند دكي إته نار حامية وتوتاتي مسألة ننزافي صبر زنوبانس سر جاي أيك لا دنسا da aka ce fa ummuhu ummu shay'i shine allazi yusaru ilai abinda zai koma zuwa gare shi dan fa masiruhu ila jahannam sai zama makomar sa ita ce jahannam wasu malamai suka fassara ummuhu da Allah ya ce fa ummuhu hawiya ma'ananta kololuwar kansa ummu dimaghi ana nufin zai fada cikin wutar jahannama da kololuwar kansa annahu yusqatu fi an-nari ala ra'sihi in an jefa shi cikin wuta da kai zai zo shi da ma'anar fa ummu hawiya ma'ana zai zo zai fita shiga cikin wutar jahannama da kololuwar kansa zai fada wasu sun fassara da wannan to wannan awo ne na hakika shi ma mizani ne na hakika hissi mizani ne wanda yake hissi wanda ake auna ayyuka da shi wanda yana da tafuka guda biyu kamar yadda zuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma musayyaya kaifiyar sa take ba domin al'amari ne na lahira duk abinda aka ce wani abu ne da ya shafi lahira to ba za ka iya sanin yaya hakikanin kaifiyar sa yake ba amma ma'anar sikeli abu ne sananne cewa ma'auni ne na hakika wanda yake da tafuka guda biyu wanda ake dora ladadakin mutum a tafi guda daya a dora kuma munanan ayyukansa a tafi guda daya duk wanda yayi rinjayi to akan sa za a masa hisabi alkhairi ne ko sharri wannan abu ne da ya tabbata da qur'ani abu ne kuma da ya tabbata da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi suka yi ijma'i akan sa mu'tazila ne suka saba masu aqidar mu'tazilanci suka ce laysa hunaka mizanun haqiqi ba wani ma'auni na hakika a lahira abinda duk kaje an ambata da suna sikeli a qur'ani ko sunna suka ce wa'inna ma huwa kinayatun an iqamatin adl wannan kawai kinaya ce ta tsayar da adalci amma ba wani sikeli na hakika da zai amfani da shi to wannan sun gina ne akan manhajin su gurbatacce na hukunta hankula da kuma kin duba zuwa ga abin da nasoshi suke tabbatarwa wanda kuma wannan mazhab ne mazhabi ne lalatacce rusashe za a dora suke lai za a yi awon ayyuka idan aka gama awo wa tunsharu dawawi to sai a watsa littafai kowa zai karbi littafin sa za a watsa littafai kowa zai karbi littafin sa ad-dawawin shine al-kutubu allati sujilat fiha a'malu bani adam sune littafan da aka rubuta ayyukan ɗan adam a jikin su sune ad-dawawi wanda sune as-sahaif sahaiful a'mal takardun ayyukan mutane domin ba wani aiki da ɗan adam zai aikata a duniya face yana rubuce mala'iku da ake kira al-hafaza su suke rubuce duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko sharri Allah yace wa kulli insanin alzamnahu ta'iruhu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura yaqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowane mutum mun daura masa littafin sa a wuyansa sannan za mu fitar masa da shi a ranar gobe kiyama a matsayin littafi da zai same shi a bude a ce da shi karanta littafin ka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yau da kanka ka isa kai wa kanka hisabi daka za a bashi littafin sa wani za a bashi littafin sa cike da cike da rubutun ayyukansa kuma zai karanta abin da yake rubuce a littafin da kansa a duniya koda bai iya karatu da rubutu ba a ranar gobe kiyama za a kimsa masa zai iya karantawa mu'mini za a bashi littafin sa da hannunsa na dama amma man uce kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya zai rika murna yana ko aminsa ko karanta littafin sa wanda aka bashi littafin sa da hannun dama yana farin ciki yana fatan ina ma mutane su kalli su karbi littafin sa su duba saboda littafi ne wanda abin da yake rubuce a cikin sa yana faranta rai kaida ne kuma duk abin da yake faranta rai mutun zai so a ce mutane sun gan shi zaka zai ta gurin ina ma mutane su ga littafin sa ina ta ku karba ku karanta littafi inni zamantu anni munaqin hisabiya ne ina da tabbacin cewa zan hadu da hisabi na wana amantu wa yaqantu anni munaqin hisabiya saboda a duniya na yi imani na samu yaqini cewa zan hadu da wannan hisabin nawa dan haka nayi shiri nayi aikata ayyukan kirki fasta'adtu lahu bil a'mali salihah a duniya nayi yaqini zan fuskanci hisabi shi yasa nayi wa hisabun shiri na ayyukan kirki to gashi ayyukan kirki na sun zama sababin tsirana daka ko amshi littafi na ku karanta ku gani Allah yace fa huwa fi ishatir radiya daka shi yana cikin wata rayuwa yardaddiya fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya ya'yan itacen ta makusanta ne ba sai ka tashi tsaye ba daga kwance kawai in ma kwance kake reshen zai karkato in zauna kake zai zo daidai hannunka ka tsinka in ma da baki kake so ka tsinka sai ka tsinka kulu washrabu hani'an ku ci ku sha da dadin rai bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar kuka aikata a duniya fil ayyamil khaliya a cikin kwanakai da suka shude a suratul haqa Allah ya ambaci wannan wannan shine sakamakon wanda suka karbi littafin su da hannun dama amma su kafirai za a ba su littafin su ne da hannun hagu kuma ta bayan bayan su Allah ya kare mu Allah ya ce wa man uti kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya amma wanda aka bashi littafin sa da hagun sa zai ce ya kai tuna ina ma ba a bani littafi na ba ina ma ba a bijiro min da wannan littafin domin ba abin da yake ciki sai fallasa da abin kunya walam azri ma hisabiya dan ka ban san menene zai zama hisabi na ba ya laitaha kanat alqadiya ya laitaha kanat alqadiya ma'ana ina ma ba a tashe ni ba ina ma a ce mutuwa ita ce zaman karshen al'amari na ina ma a ce da na mutu to karshen al'amarin kenan ba a tashe ni ba ya laitaha kanat alqadiya ina ma a ce karshen al'amari na mutuwa ne daga mutuwa daga nan kuma al'amuran suka zo suka kare ba a tashe ni ba saboda tashin sa ya zama bala'i a gare shi domin zai fuskanci hisabin ayyukansa ma'ana anni maliya gashi dukiya na bai wadatar da ni da komai ba halaka anni sultaniya mulki da shugabancin da na samu gashi ya halaka ya kubuce mu Allah zai ce khuzuhu faghulluhu ku kama shi ku daure shi thumma jahima salluhu sannan wutar jahima ku shigar da shi thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu sannan a cikin wata sarka wadda tsawanta zira'i 70 ne ku daddaure shi to wannan zai faru ne bayan an rarraba litattafai an ba wa mutane litattafan su wasu a hannun dama wasu a hannun hagu dan haka malam yace wato watatatayaru sahaifu al'amali haka ne ko bayan wannan wani an bashi littafi a hannun dama wani an bashi a hannun hagu to watatatayaru sahaifu al'amal sai wato litattafai da takarduna ayyuka sai su tashi kamar tsuntsu haka za a sako su kamar tsuntsaye ila al-aymani wa ila al-shimali wasu su zo masa ta bangaren dama wasu kuma su zo musu ta bangaren hagu wannan shine abin da ya tabbata a littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan yana daga cikin cikar adalcin ubangiji cewa ba a zalimtar kowa komai ba a dorawa wani abin da bai aikata ba kuma ba a tauyewa wani ladansa da ya aikata kowa zai karbi takardun ayyukansa duk abin da yake rubuce aikin ka ne kuma sai ka tuna lokacin da ka yi shi ka tabbatar da cewa ba ƙarya a taimaka ba Allah ya fa man uti kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin sa da daman sa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa da sannu za a yi masa hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura sannan ya juya zuwa ga iyalansa yana cikin farin ciki wa amma man uti kitabahu wara'a zahrihi amma wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa fa sawfa yad'u thubura to zai ta kiran halaka wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira suratul ishikak a ayin da muka karanta dazu ayoyin da suka zo a cikin suratul haqa aka ce za a bashi littafin sa da me da hannun hagu a wannan ayoyin na cikin suratul inshiqaqi aka ce za a bashi littafin sa ta bayan bayan sa malamai suka ce hanyar hadawa tsakanin dalilan guda biyu shine za a bashi littafin da hagu kuma ta bayan bayansa zai hadu a lokaci guda da hannun hagu kuma zai karba ta bayan bayansa wasu ma masu mubalaga cikin malaman tafsiri suka ce za a cusa hannun ta cikin cikin sai ya fita ta baya sannan ya karbi littafin ta baya wannan mubalaga ne duk da ba mu samu wani nassi da ya haka karara ba amma dai zai karba da ta bayan baya wannan alama ce ta wulakantarwa da tozartawa zai karba da hannun hagu kuma ta bayan bayansa shi yasa aka samu daga cikin wasu aqidu wasu gurbatattun aqidu wanda ake kiran irin al-firqud dalla dinnan wato kungiyoyin nan irin na bata wai idan mutun ya mutu a cikin su kafin a kai shi abin ne shi sai a yanke hannun hagu sai in mutun ya mutu kafin a kai shi makabarta sai a sare mishi hannun hagu wai domin in ya tashi ranar gobe kiyama to bai da hannun hagu ma balantana ya karbi littafin sa da hannun hagu kenan zan dole a bashi da hannun dama tunda ba na hagun an sare shi kaga su musu imani cewa Allah zai mayar masa da wannan hannun ba ai ko kun sare hannun ranar gobe kiyama Allah zai maida masa hannunsa to su musu imani da wannan hatta fatan kaciya da aka yanke sai an maida ta yanda take balantana hannu da kuka sare to kaga wannan karshen inda bata yake kai mutane gare shi kenan malaiti wal mizanu lahu kiffatani wa lisanu shi mizanin yana da tafuka guda biyu kuma yana da harshe tuzanu bihi al a'mal da shi ake auna ayyuka wannan raddi ne yake ga mu'tazila da suke cewa shi mizani bai da ba mizani bane na hakika shine malai ya tabbatar da cewa mizani ne na hakika lahu kiffatani hakikatani yana da tafuka guda biyu na hakika wa lahu lisanin kuma yana da harshe to kaga nan raddi yake yi a fakaice ga mu'tazila sai ba da ayar alqur'ani a matsayin hujja fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda ba wannan sa suka yi nauyi to wa'annan su ne wanda suka rabauta wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun wanda ba wannan su suka yi rashin nauyi to wa'annan su ne wanda suka yi asarar kawukansu a cikin wutar jahannama za su dawwama Allah ya kare mu wannan suratul mu'minun kenan Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin kuna tuna iyalanku a ranar gobe kiyama manzon Allah ya ce amma a gurere guda uku ba wanda zai tuna iyalinsa ba wani da zai tuna wani ma ballantana ba ma maganar iyali ba a gurere guda uku ba wanda zai tuna wani yace inda wazani da amal a lokacin da ake auna ayyuka ba wanda zai tuna da wani har sai ya san cewa ladansa ne yayi rinjaye ko zunubansa wannan guri na farko kenan guri na biyu inda tatayurus suhuf lokacin da aka sako littattafai kowa yana karban nasa ba wanda zai tuna wani a lokacin har sai ya san shin littafinsa zai zo masa ka dama ne zai karba da dama ne ko zai karba da hagu a guri na uku alas sirati akan sirati lokacin da za a bi ta kan sirati a wuce ba wanda zai tuna wani har sai idan mutum ya ga ya tsira da ya tsallake sirati ko kuma bai tsallake ba a wannan guri ne guda uku ba wanda zai tuna wani wannan hadisi ne da Ahmad ya fitar da shi a musnad din sa Abu Daud ma ya fitar da shi Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak yace hadisi ne sahihi isnaduhu ala shartu shaykhain sai dai a cikin sa akwai irsali tsakanin Al-Hasan da Aisha inji Imam Al-Haji akwai irsali tsakanin Al-Hasan da kuma Aisha to tare da cewa ruwayoyi sun inganta da wannan ruwayoyi sun inganta cewa Hasan yana zuwa gurin Aisha lokacin yana yaro yana shiga gidan Aisha da Ummu Salama lokacin yana yaro da haka kaga wannan sai zama babu iskali tunda yana shiga gurinta lokacin da yana yaro kenan zai iya jin abinda zai iya rikewa daga gurinta zahabi kuma ya wafaka masa akan wannan da haka hadisi ne karɓa malam ibnu qudama yace wa linabiyina muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa linabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama haudun fi abanna fil qiyama ko wa linabiyina muhammadin haudun fil qiyamati kuma annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da tabki a ranar gobe kiyama a filin alkiyama yana da wani tabki wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mu yi imani da shi al'amura na gaibi wanda za su faru a ranar gobe kiyama manzo Allah yana da tabki tabkin in aka ce al-haulu da larabci shine majma'ul ma wurin da ruwa yake taruwa to sai zama annabi yana da tabki wanda yake cike da ruwa masu dadi inda aka ce bututu guda biyu suke zubo masa ruwa ruwan wannan tabkin fari ne sal kamar nono kamar madara kuma dandanan ruwan kamar zuma kofofin da za a yi amfani da su wajen shan ruwan yawan su kamar yawan taurarin da suke sama duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai saki kishi ruwa ba har abada wannan ma'anar hadisi ne hadisin Abi Zar Imam Muslim ya fitar da shi haka Imam Tirmidhi saboda abin da zai faru bayan an gama hisabi mutane za su yi kishi ruwa a mahshar mutane za su cika da kishi ruwa kuma su buƙaci ruwa da za su sha to sai su gangara wannan tabki na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai su sha daga wannan ruwa amma wanda za su sha shi su ne ma'abuta imani kuma ahlus sunna amma munafikai da wanda suke kan bid'a suka caccanza addinin manzon Allah to su in sun gangaro wannan taukin mala'iku za su rika koran su suna gangarowa ga su da alamun arwala cewa musulmi ne ga alamun arwala na a jikin su amma da yake munafikai ne wato imanin na baki ne kawai bai kai zuci ba da kuma waɗanda suka caccanza addini suka shigo da bid'o'i a ciki idan suka gangaro za su zo inda ake shan ruwan sai mala'iku su ta kore su sai manzo Allah ya ce ashabi ashabi ku bar su mutane na ne sahabbai na ne wanda yana nufin mabiyansa ne saboda ga alamun arwala nan tare da su fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma za ahdasu ba'daka kai baka san me suka kirkira a bayanka ba innahu lam yazalu ba'daka murtaddin ai bayanka ba su gushe ba suna masu yin ridda ma'ana suna masu yin baya-baya daga barin sunnar ka suna rungumar wasu bid'o'i daban wanda ba kai ka zo da su ba wannan Bukhari ya fitar da hadisin haka Imam Muslim hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda shi ke nuna maka hadarin mutum ya saki sunnar manzon Allah ya kama wani abu can daban to wannan tabkin muna yin imani da shi muna kuma tabbatar da shi kamar yadda hadisan manzon Allah suka tabbatar da shi gashi anan ma yace ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwansa sun fi tsananin fari fiye da nono fiye da madara ruwan wannan tabkin sun fi madara fari wa ahla min al-asal kuma sun fi wato zuma zaki ruwan sun fi zuma zaki wasu malaman suka ce daga tabkin al-kausara da yake cikin aljanna ruwan wato yake gangarowa akwai bututu da yake biyowa daga taukin alkausara da yake aljanna ya zubo cikin wannan taukin da yake filin alkiyama Allah ta'ala ce inna a'tainaka alkausar lalle mu ne muka baka alkausar wanda wannan wato abin da yake mashhuri a wajen malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da alkausar nahrun min anharil janna wani tabki ne ko ƙorama ne daga cikin ƙoramun aljanna suka ce yusabbu fi haudihi sallallahu alaihi wasallam yake gangarowa ya zubo cikin taukin manzon Allah da yake filin alkiyam wasu kuma suka ce alkausar shine alkhairul kathir shine alkhairi mai yawa inna atainaka alkausar mu ne muka baka alkhairai masu yawa to sai zama a cikin wannan alkausar din hadda shi annahar shi ma yana cikin alkhairan domin shi ma yana daga cikin alkhairi sai zama wannan tafsiri ne am in ka fassara shi inna atainaka alkausar ana nufin alkhairul kathir sai zama tafsiri ne am wanda shi kansa alhaud din zai shiga cikin alkhairul kathir din in kuma ka khassasa shi alkausar ana nufin shi tabkin sai zama wannan tafsiri ne khas ina ba dan fahimta yadda ibni ko yaushe ibni ba abanna ibni usaymi yana ta idan an samu tafsiri am da khas to a dora shi akan am yafi an gane a dora shi akan am ya fitun da khas din zai iya shiga karkashin am din wanda mun sha fada a tafsiri da muke a Ibn Taymiyyah bale yace wa abariquhu adadu nujumis sama sannan kofuffukan sa shi wannan tabkin yawan adadin taurarin da suke sama ne abariq ana nufin kofuffuka da ake diba ana sha yace man shariba minhu sharbatan la yazma'u ba'daha abadan duk wanda ya sha wani sha guda daya daga wannan tabkin ba zai sake kishiwa ba har abada mutum yana sha to ba zai sake kishiwa ba ciwon kishiwa shi kenan ya wuce duk abin da zai sha sai dai ya sha shi sha irin na marmari ba wai sha irin na kishiwa ba to wannan shine magana akan tabki da mu'minai za su sha bayan an gama hisabi kafin su shiga aljanna to za su sha daga wannan tauki wannan wasu malamai kuma suka ce kafin ma su tafi siradi kafin su tafi siradi za su sha daga wannan tauki shi yasa malai ya kawo su anan bisa ga tartibi bayan ya ambaci al-hawd sai ce kuma was-siratu haqqun yace shi ma siradi gaskiya ne yajuzuhu al-abrar mutanen kirki za su tsallake shi za su bi ta kansa su wuce wa yazillu anhu al-fujjar fajiran mutane kuma za su zame daga kan wannan siradin su fada cikin wutar jahannama Allah ya kare to wannan yana daga cikin ayyukan da za su faru a ranar gobe kiyama da abubuwa na firgice-firgice da za su faru shine bi ta kan siradi a wuce siradi shine wata gada da ake dora ta ake gitta ta akan wutar jahannama akan rijiyar jahannama ake gitta wannan gadar wanda mutane za su fita kan wannan gadar su wuce ba abin da zai dauke su akan wannan gadar su iya bi ta kan ta su wuce sai ayyukansu ne za su dauke su dan haka wanda yake da ayyukan alkhairi da yawa shi zai biyo ya wuce kamar walƙiya wani ya wuce kamar iska da zai biyo ya wuce za a yi iska ya biya ya wuce to haka wani zai wuce kowa zai wuce ne da gwargwadon karfin ayyukansa wani ya wuce kamar ingar mandoki a guje wani ya wuce kamar raƙumi a guje wani ya wuce kamar mutum yana gudu wani ya wuce kamar mutum yana tafiya kamar kana tafiya da kafafuwa saurinsa wajen wucewa kamar tafiya kamar mutum yana tafiya wani kuma da rarrafe da jan gindi zai bi ta kansa ya wuce ma'ana ayyukan mutum suna rauni shudewarsa ta kan siradi yana yin rauni wani yana makalkalewa ga abin nan kalalib nan suna fusgoshi a kosu kungiyoyi daga can cikin wutar jahannama suna tasowa suna wartoka kada kubucewa wata kungiya ta taso ta makaloka ya samu ya kubuce kafin ya isa karshen gabar ba komai a jikinsa na nama kwarangwal zai isa amma idan ya leko haka ya ga ya tsallake rijiya da baya zai ce Allah na gode maka baka yi a duk halittunka ba wanda ka yi mani ima kamar ni shi da ya san cewa wasu suna aljanna ba daija shi gani yake ya fi kowa sa'a saboda an samu an tsallake Allah ka ba mu ikon tsallakewa wani kuma haka zai fada zai rubta ya fada cikin wutar jahannama sannan kuma ana tafiya ne kowa da haskensa gurgudan aikinsa wani haskensa kamar hasken lantarki haka kamar hasken rana zai biya wuce wani kuma hasken yana kunnawa yana mutuwa yana kunna har ya samu ya tsallake wani kuma hasken zai dauke duk shikenan munafikai kenan suna tafiya tare da mu'minai haske ya dauke za su ga nuruna na qadis min nurikum ku jiraye mu mu dosano hasken ku kamar kai da kuna tafiya akan mashin sai motar mashin dinka ta mutu sai wani mai mashin ya biyo da Allah ta tafi a hankali dai in rika amfani da haskenka to haka za su ce wa mu'mini a ce qila rji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku nemo naku haske mana ku koma duniya ku yi aikin kirki don ku samu naku haske fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibali al-'adhab to haka wasu za su samu su tsallake wasu kuma saboda wato ba su da ayyukan kirki da suka aikata wanda zai iya tsallakar da su siradi aikin zunubinsu ya fi ayyukan ladansu yawa to sai su rubta daga kan wannan siradin su fada cikin wutar jahannam wanda ma'ana ce ta hadisi Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya fitar da shi to wannan siradin bayaninsa ya zo a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce fa rabbika lanashrannahum wash-shayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jathiya ina rantsuwa da ubangijinka za mu tara su da su da shaidanu wanda suka batar da mutane summa lanuhdirannahum hawla jahannam sannan mu halartu da su a gefen wutar jahannama jathiya a gugurfane summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya sannan a cikin kowace kungiyar yan caca kungiyar yan luwadi kungiyar yan madugo kungiyar barayi kungiyar yan kisan kai kungiyar yan zina kungiyar kowa za a fuzgo wane ne ashaddu 'ala ar-rahmani itiya wane ne daga cikin su yafi kangare wa Allah mai rahama sai zama shi ne jagoran su summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula bihi aw aula biha sirriya. Sai Allah ya ce mu ne mafi sani game da waɗanda suka fi cancanta su shige ta ita wutar jahannama. Wa in minkum illa waliduha, ba wani daga cikin ku face sai ya bi ta kan ta, sai ya bi ta kan jahannama ya wuce. Wani ma zai bi ya wuce, bai san ya wuce ba, kamar walqiya sai an ji aljanna ana ta'i ana fira. Mu fa a duniya ana yi mana wa'azi ana cewa akwai siradi, wai ya aka yi ta siradin shi ya bi ta kan shi ya wuce bai ma sani ba, kamar walqiya bai ma tsaya ga me yake faruwa ba. Tunda aka ce ka wuce kamar walqiya, ai ba za ka ga ramin ba, ba za ka ga abin da yake ciki ba na ban tsoro. Kowa daga cikin ku sai ya bi ta kan jahannama ya wuce, kowa. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan abu ne da Ubangiji ya dora wa kansa a matsayin wani wata farilla wadda an zartar da ita ba canji. Wannan duka suratu Maryam. To da Allah ya ce wa in minkum illa waliduha, wannan yana kunsar hadda mu'minai da kafirai gaba daya. Illa waliduha ya'ni jahannam, face kowa sai ya bi tukan ta ya wuce. Wannan al-wurud ne shine al-murur ala sirat, shine shudewa ta kan sirat. Allah ya ce summa nunji alladhina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fi hajthiyya, sannan sai mu tsiratar da waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokokin Allah, sannan mu bar zalimai a cikin wutar jahannama a gurgurfani. Allah ya kare an su fada cikin wutar jahannama saboda zalincin su. Sannan malik yace wa yashfa'u nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto ne. Aka ce ash-shafa'a wato a lugan larabci shine alwasata bil khair, shine shiga tsakani ta hanyar aikata aikin alkhairi. Yace to annabi zai yi ceto fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir, zai yi ceto ga waɗanda suka shiga wuta daga cikin al'ummar sa, amma masu aikata kaba'ir zunubin su ya fi ladan su yawa, da haka sai sun shiga wuta. To annabi zai wa irin wa'annan ceto. Kalmar shafa'a muka ce shine alwasata bil khair, shiga tsakani ta hanyar alkhair. Tana iya kasancewa kuma alwasata fi sharr, inda Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha. Shi akwai shafa'a sayyi'a, akwai mummunan ceto. Misali daga mummunan ceto shine kamar ceto a cikin al-hudud, wani ya aikata laifin da za a yi masa haddi, ya aikata laifin da ya cancanci a masa haddi na kisa, an samu shaidu an samu komi an tabbatar masa da haddi, haddinsa shine kisa, ko haddinsa shine a jefe shi har ya mutu, ko haddinsa shine a masa bulala ɗari, sai wani ya shiga tsakani ya ce ba za a yi masa ba, ya yi amfani da matsayinsa ko kuɗinsa ko damarsa ya hana. To wannan shafa'a ce sayyi'a wadda take shiyanci hukuncin Allah. Allah ya kare mu. Akwai masu yin irin wannan, yanzu mutane da yawa suna na an yanke musu hukuncin kisa, amma wasu su da sunan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam, kungiyar kare haƙƙin shigantaka, sun hana a zartar da wannan hukuncin. Sai ka ji an ce an zartar wa mutum hukuncin kisa, amma kuma sai ka ji shiru ƴan kungiyar ƴancin ɗan adam sun hana. In kai musulmi ne, ka guji wannan kungiyar da za ta hana a zartar da hukuncin Allah, domin kana yin shafa'a sayyi'a ne, nauyin zai dawo kanka. Allah ya kare. Da Allah ya ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'a ya kullahu kiflun minha, zai da yana da kaso daga wannan shafa'a na laifi. Sannan akwai shafa'a hasana. To wannan shi da abinda ake cewa shafa'a a asali, amma shafa'a a lahira wanda muke magana a nan shine addu'a. Addu'a, Allah zai karrama wani daga cikin bayansa ta hanyar ya karbi addu'arsa a tattare da wanda yake so ya ce ta. Allah yana so in ceci wani, Allah ya ce na baka dama. An gane? To irin wannan shafa'ar muke magana. To ita irin wannan shafa'ar ba ta kasancewa sai da sharuɗa guda biyu. Sharaɗin farko sai da izinin Allah, manzon da zai so inda hu illa bi izni, sai an samu izinin Allah ake iya yin ta. Sharaɗi na biyu sai Allah ya yarda da wanda za a ce ta, ya zama yana daga cikin ma'abuta tauhidi, ma'abuta imani, daga duk wanda ya mutu akan kafirci Allah ba zai yarda da shi ba. Wala yarda li ibadihi al-kufr, balantana ya samu ceto. Allah baya karban ceton wanda ya mutu akan kafirce ko shirka. Wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ma li zalimin min hamimin wala shafi'in yuta, az-zalimai ba su da wani wato masoyi wani aboki masoyi da zai cece su wala shafi'i ko wani mai ceto da zai nemi ceto ayi masa da'a Allah ko ya nemi ceto Allah ba zai amsa masa wannan abin da ya nema na ceto ba saboda wanda yake so ya cita bai cancanta a cece shi ba zaka shafa'a tana kasancewa ne ga ahlul imani kadai Allah yakan karrama wasu daga cikin bayansa ya karbi shafa'ar su ya karbi addu'ar su sai addu'ar ta yi amfani ga wanda za su cita in yana daga cikin mabuta imani to wannan nau'i ne na shafa'a ga ahlul kaba'ir sana'a ko wasu keɓantattun shafa'o'i da suka keɓanci manzon Allah a baya mun yi magana akan ash-shafa'atul uzma mun wuce ta a darasin da ya gabata ceto da manzon Allah zai wa kowa da kowa a filin alkiyama domin Allah ya mana hisabi to bayan su muka ce dama akwai wasu keɓantattun shafa'o'i da suka keɓanci manzon Allah shi kadai ba wanda yake yin su in ba manzon Allah ba daga cikin waɗannan keɓantattun shafa'o'in akwai shafa'a da manzon Allah zai wa ƴan aljanna su shiga aljanna an yi hisabi an gama ga takardunka a hannu ka cancanci shiga aljanna amma baka isa ka shiga ba ga tsanan je ka shiga baka isa ba sai manzon Allah ya je ya kwankwasa ya nemi a bude ce zan zo kofar aljanna in nemi a bude a ce wane ne ce Muhammadu ne mala'ika ya ce ai kai aka bada umarni kai in bude ma kowa sai ka zo sai manzon Allah ya nema mana shafa'a sannan mu shiga aljanna inda manzon Allah zai zaman shi ya ce sai ya ga dama to ba wanda zai shiga aljanna sai ya ga dama mun gane wannan nau'i ne na shafa'a wadda take khassa bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda sai ya shiga aljanna sai manzon Allah ya nemi izini ya nemi izini sannan a shiga to kaga wannan sai ya zama ƙaryatawa ga aqidar yan bid'a musamman bid'ar tijaniya da suke cewa kafin a gama hisabi shehu tijani zai ta sa mabiyansa cikin aljihu yana zazzagawa a cikin aljanna yana zuwa yana cikawa yana zubawa a cikin aljanna sai an gama ya kwashe su duk sai ma an yi shela kar a zo wani ya makale a can bai san abin da ake yi ba wani dan tijaniya ba wani dan tijaniya da ya rage a ji shiru har sau uku sannan sai a fara hisabi a fara awon suke ne to kaga sun ƙaryata wannan hadisi duk da su ya ce haurawa katanga zai yi dan kar su saba ma wannan hadisi mala ba ta kofa zai bi ba balan tana a ce ai ba za a bude maka mutun da kai ba mamu zai ce ai katanga zai haura kuma a ranar gobin yawon da hau kowa tsirara zai tashi to ina ya samu riga ba balan tana ita cika aljihu to duk wannan ƙarerai ne da suke rudar mabiyansu da su sai manzo Allah ya nemi a bude sannan za a bude kuma wanda za su fara shiga aljanna sune al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah zai nemi wa ƴan aljanna shafa'a dan su shiga aljanna a bude musu kofofin aljanna da shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shafa'a ce khassa yana daga cikin shafa'a khassa shafa'a da zai wa amminsa Abu Talib wanda yana kasan wuta amma za a dawo da shi saman wuta saboda shafa'ar manzon Allah saboda gudunmuwa da ya bawa manzon Allah da bashi kariya da yayi ana mai bayani akan wannan nau'i na shafa'a a darasin da ya gabata to akwai shafa'a mushtaraka shafa'a wanda manzon Allah ya yi tarayya da ita da sauran annabawa da salihan bayi ita ce shafa'a da zai wa ahad zai wa ahlul kaba'ir manzon Allah yana yi wa ahlul kaba'ir shafa'a wanda malai ya faɗa ana mutanen da suke aikata manyan zunubai suka je ranar gobe kiyama suna tare da imani amma zunubansu sun fi ladan su yawa to annabi zai musu shafa'a zai musu ceto fa yakhrujuna bi shafa'atihi sai su fito daga wuta da shafa'arsa ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa humama bayan sun kore sun koba gawayi baki kirin fa yadkhuluna aljannata bi shafa'atihi sai su shiga aljanna da shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan nau'i na shafa'a bayan manzon Allah ma annabawa suna yi salihan bayi suna yi jarirai suna yi wa iyayensu da sauran abubuwa irin wannan cewa ba za su shiga wuta ba shafa'ar tana iya kasancewa ga ahlul kaba'ir tun a filin alkiyama ba za su shiga wuta ba wasu kuma sai sun shiga wutar sai a fiddo su kafin wa'adin su na zaman wuta ya kare sai a fiddo su manzo Allah ya musu shafa'a ko wani daga cikin annabawa ko wasu daga cikin salihan bayi wasu kuma sai sun zauna a wutar sai wa'adin su ya kare wanda zai ci gaba da zama a wuta sai lokacin wa'adinsa ya kare wasu kuma kafin ma su shiga za a yi musu shafa'a wasu kuma sai sun shiga kafin lokacin su ya kare za a fiddo su daga wuta ta hanyar ceton masu ceto. To shi mai ceto idan zai yi ceto zai je ya roƙi Allah ne, zai yi tadarru'i ya kaskantar da kai ga Allah ya nemi ceto, sai Allah ya ba shi ceto idan wanda zai ceta din ya cancanta a cece shi. To amma su Khawarij da Mu'tazila sai suka kore wannan nau'i na ceto, suka ce ba wani ceto a ranar gobe kiyama. Me yasa? Saboda su suna hukunta duk mai aikata kabira, duk mai aikata manya-manyan zunubai, suka ce zai dawo ba a wuta. Da Khawari da Mu'tazila bambancin su kadai a nan duniya ne. A nan duniya Khawari suka ce mutumin da yake aikata kaba'ir kamar su zina, su sata, su shan giya misali, a wajen Khawari kafiri ne, kuma za a iya kashe shi a matsayin kafiri, za a iya ribace dukiyarsa a matsayin ganima har a nan duniya. Kuma a ranar gobe kiyama zai dawo ma a wuta. Shi yasa kake ganin suna sa bam a masallaci dan Boko Haram din nan, suna kashe musulmi suna sallah dan ganin su a garin su wa'annan duka suna biyayya ga gwamnati, suna aiki da dokar gwamnati daga duk kafirai ne wannan a wajen Khawarij. Kuma duk abin da suka kwata na dukiyoyinsu da matansu suka shiga daji da su, suna ganin kamar ganima ne kawai, bayi ne. To wannan kaga gurbatacciyar aqida ce. Su kuma Mu'tazila suka ce a duniya yana manzila bainal manzilataini, shi ba mumuni ba shi ba kafiri ba, yana kan gaba yana kan gada, ba za a shi wato ba za a bashi hukuncin kafiri ba ta hanyar halatta jininsa, sannan ba za a bashi hukuncin mumuni ba, wannan a duniya kenan. Amma in ya je ranar gobe kiyama zai dawo ma wuta. A can sai suka hade da mutaz da Khawarij, to in ya an je lahira zai dawo ma wuta. To su a wajen su mai aikata manyan zunubai in ya shiga wuta zai tabbata a ciki har abada, ba maganan ceto cewa za a fiddo su daga wuta a sa su aljanna, ba sai da wannan ba. To wannan aqida ce rusasshiya, wanda duk ya shiga wuta inda yana daga cikin ma'abuta tauhidi, yana daga cikin ma'abuta imani, zai fito daga cikin ta, ba zai dawo ba a cikin ta ba. Masu dawo ma a cikin wuta sune kafirai da mushrikai, amma masu tauhidi wanda suke aikata zunubi da kaba'ir in sun shiga to za a fiddo su, ko kuma za su kare wa'adin su su fito, ko ta hanyar ceton masu ceto, ko ta hanyar rahamar arhamar rahimin, jinkan mafi jinkan masu jinkai wanda shine Allah, da zai sa hannunsa ya danko ya zuba a wuta, abinda ya zuba a aljanna. Wani zai dace da wannan ceto na mafi jinkan masu jinkai, ko kuma ta hanyar ya kare zamansa a wuta sannan ya shiga aljanna kafin ya fito ya zama baki kirin, kamar da malam ya faɗa a nan, ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa humama, sun zama kamar gawayi baki kirin, sai a jefa su a cikin wani kogi da ake kiransa nahrul hayat, kogin rai. Wato za a jefa su a cikin wannan kogi, kogi ne wanda yake bakin kofar aljanna, wani kogi ne a bakin kofar aljanna, sun bushe sun zama kamar gawayi, za a jefa su a cikin wannan tafkin, sai naman jikinsu ya tsoho kamar yadda shuka take tsurowa, sannan daga baya a yi musu izini su shiga aljanna. Wannan abu ne tabbatacce kamar yadda malam ya faɗa a nan, kuma shine aqida ta Ahlus Sunna. Yace wa lisa'iril anbiya'i wal mu'minina wal mala'ikati shafa'atu, to su ma sauran annabawa da sauran da mu'minai da mala'iku su ma suna da nasu nau'ukan ceto da za su yi, suna da nasu nau'ukan ceto. To shi wannan ceto da za su yi ga ahlul kaba'ir da sauran cetutuka har a aljanna akwai wasu nau'ukan ceto. A cikin aljanna ma akwai wani nau'i na ceto da wanda yake da karancin ayyuka, to makusancinsa da yake da ayyuka masu yawa zai cece shi ya ɗaga martabarsa. Misali kai da matarka ta fi ka aiki, kai kullum kana ta bacci kana munshari, ita kuma da ita ce kiyamul layli, ita ce azumin nafila, ga abubuwa na ibada tana ta yi da sadakoki da sauransu, sai aka je lahira sai ta fi ka yawan lada, da haka ita a aljanna tana hawa na ƙarshe, kai kuma kana hawa na farko. Kaga akwai ratar gaske. To akwai wani nau'i na shafa'a wanda sai ta cece ka, sai a ɗauke ka daga ƙasan a kai ka can sama inda take, sai zama wani nau'i ne na shafa'a wanda ake yinsa a cikin aljanna, sai ta ɗaga martabanka. Akwai ayan Qur'ani da ta zo da wannan nau'in ceto, wallazina amanu na kowa tabatun zuriyatuhum bi imanin, ban san ba ina tashi ayar daidai, wa tabatun zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay, waɗanda suka yi imani kuma zuri'an su ta bi su da imani, kai ka yi aikin imani, ƴaƴanka da jikokinka duk sun yi aikin imani, to a ranar gobe kiyama za mu ruskar musu da zuri'an su. An gane ko? Ɗanka ko jikanka ko matarka ko kazanka, ko da aikin sa bai kai naka ba, dan a faranta maka rai, ya zama a cikin aljannan kana tare da familin ka gaba ɗaya, duk wanda suka shiga aljanna wanda kuka ga baya nan to yana wuta ne. To wannan kaga shine cikar farin ciki da jin daɗi, ga ka ga dangi da sauransu duk ka ceto su. To kaga wannan wani nau'i ne na shafa'a da malamai sun ambace shi. To kaga irin waɗannan shafa'at din, shafa'a ga ahlul kaba'ir da irin wannan nau'i na ceto bai keɓanta ga manzon Allah shi kadai ba, ceto ne wanda hatta mu'minai sun yi tarayya da sauran annabawa, sun yi tarayya da manzon Allah a cikin wannan nau'i na ceto. To haka ceto ga ahlul kaba'ir mala'iku suna yi, sai dai da waɗancan sharuɗa da muka ambata, izinin Allah da kuma yardar Allah ga wanda za a ceta. Wanda za a ceta kuma dole ya zama yana cikin masu imani, baya daga cikin masu shirka, baya daga cikin masu aikata kafirci. Wannan sharuɗin su ne 'yan bid'a suka rushe. Ko 'yan bid'a suna ganin kawai in ka tashi ceto ba kowa kana iya ceto, hatta ku suna ganin hatta wanda ya mutu akan shirka kana iya cetonsa, alhali kuma ba haka bane. Sannan akwai wata ka'ida muhimma a nan da za mu rufe da ita, wanda shi dai shi ceto a nan duniya idan ka tashi nemansa, to ba a nemansa daga wajen halitta. Karka ji an ce annabawa za su yi ceto, salihai za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, in ka tashi roƙo kuma sai ka ce ya annabi ka cece ni a nan duniya, ko kuma ka ce ya waliyi wane ka cece ni, shehu ka cece ni, misali, ba a yi irin wannan addu'ar a duniya. An gane? Matuƙar wanda zaka nemi cetonsa ya riga ya mutu, amma kana iya zuwa wajen wani salihin bawa yana raye ka ce ya maka addu'a Allah ya saka aljanna, to wanda ba laifi Allah ka sa wani aljanna, ai ba matsala wannan, in Allah ya karbi addu'ar sa sai ya sashi aljanna da wannan addu'a. Amma bayan ya bar duniya ba zaka zo kana roƙon shi ceto ba, ko kana roƙon shi wata buƙata, wannan baya halatta wannan shirka ne. Amma kana iya roƙon Allah cetonsu kuma, kana iya roƙon Allah ceton annabawa, kana yace Allahumma shaffi fiyya nabiyyaka, ya Allah ka bawa annabinka cetona, kaga Allah ka roƙa, wa ibadikal mu'minin, ya Allah ka bawa bayanka mu'minai cetona. Wannan kaga a wajen Allah kake roƙo, domin Allah shi yake karɓar ceton, wato shi ake yake mallakar ceton. Ko kace Allahumma la tahrumni shafa'ata nabiyyika wa shafa'ata anbiya'ika wa ibadikal mu'minin, ya Allah kada ka haramta min ceton annabinka, ya Allah kada ka harama ceto, kada ka haramta min ceton annabawanka, kada ka haramta min ceton bayanka mu'minai. Kaga duk a wajen Allah kake roƙo, domin ceton mallakar Allah ne. Allah ya ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun. Allah ya ce ko sun riƙi wasu ababen ceto ne kuma bayan Allah, to ka tambaye su, ko da ko ababen nan da kuka riƙa cewa za su cece ku ba sa mallakar komai kuma ba sa hankaltar komai, za ku ci gaba da roƙon su a matsayin ababen ceto? Qul, to ka ce musu lillahi shafa'atu jami'a, ceto gaba ɗayansa na Allah ne. Lahu mulku samawati wal ard, shi yake da mulkin sammai da ƙasai, a suratul zumar daga aya ta 43 zuwa aya ta 44. To waɗannan da suke zuwa wajen kaburburan waliyai, kaburburan annabawa, kaburburan salihan bayi, suna neman su ceto, aikin da suke yi dinnan shirka babba ne, aikin da suke yi shirka ne babba. Shi matacce ba a neman komai daga wajensa, wanda yake raye ana iya neman ceto daga wajensa, ma'ana addu'arsa, sai ya roƙi Allah, ya roƙa maka Allah ya biya maka buƙatarka. To wannan shafa'a tana kasancewa ga wanda suke rayayyi ne a duniya ko a lahira, wanda yake raye a duniya ko wanda yake raye a lahira. Shi yasa a lahira muka je wajen annabi neman ceto, ya sa baki a yi mana hisabi, saboda an tashi mutane kowa yana raye a lahira a lokacin. Amma bayan mutuwa ba a neman irin wannan ceton daga wajen wani, ba a neman kuma addu'a daga wajen wani bayan ya riga ya mutu. To masu zuwa kaburbura suna yin addu'a, suna neman bukatu a wajen matattu, suna neman agajinsu, suna yi musu yanke-yanke, suna musu bakance, suna tabarruki da su. Abinda suke yi dinnan shirka ne babba, irin shirkar da annabawa suka zo suna inkarinta, irin shirkar da aka shar'anta jihadi saboda ita, dan a kawar da ita. ba a neman bukatu daga wajen kaburburra. Abin da yake shar'antacce game da kaburburra shine a je a ziyarce su dan a tuna lahira, a dauki darasi, kuma a yi wa matattun addu'a, da matattun da suke ciki mu'minai a yi musu addu'a. Su suke da bukata a wajen ku a yanzu, ba ku kuke da bukata a wajen su ba. Wannan shine maksudin da yasa aka shar'anta ziyarar makabarta, dan ka je ka dauki darasi. Fa inna hatu zakirukum al-akhirah, sanadan ku yi wa matattun da suke gurin mu'minan cikin su kai musu addu'a. Amma a ziyarci kaburburra domin neman ceto, domin neman agaji, domin neman arziki, domin neman haihuwa, domin su kare ka daga sharrin maki, to wannan babban shirka ne, zunubi ne da Allah bai gafarta shi sai mutum ya tuba kafin ya mutu. Wannan ita ce irin shirkar mutanen farko wanda Allah ya aiko manzon Allah domin ya yaƙe su akan wannan shirkar. Yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shifa'auna 'indallah, kuma suna bauta wa wani Allah wani da ba zai cutar da su ba, ba zai amfane su, kuma sai su rika cewa wa'annan su ne masu ceton mu a wajen Allah. Kaga zargin su Allah yake akan wannan, suratul Yunus aya ta 18. Shi yasa anan malam yace Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, masu ceto ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi, sai ga wanda yake mumini ba mai aikata shirka. Yace kuma su game da tsoron su mala'iku, game da tsoron Ubangiji suna sauna, suna tsoron Ubangiji, suna tsoron su saba masa. Suratul Anbiya aya ta 28 karshe sai malam yace wala tanfa'ul kuffara shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto baya amfanin kafirai. Duk wanda ya mutu akan kafirci, ya mutu yana shirka, yana tsafi, yana bautar kaburburra, yana ta'ammuli da harkar bokanci, tsafe-tsafe da sauransu, wannan ceton masu ceto ba zai amfane shi ba a ranar gobe kiyama. Ceton masu ceto ba zai amfane shi ba. Amma in mumini ne to zai samu ceton masu ceto. Mala'iku suna ceto. Wannan ayar tana tabbatar da ceton mala'iku ne. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, tana tabbatar da ceton mala'iku ne, cewa za su yi ceto ga ahlul kaba'ir. Amma kafirai Allah baya yadda da su balantana su samu ceto. Wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, ai la tanfa'u shafa'atu, la tanfa'uhu shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto baya amfanin kafirai. Wanda sai ya nuna cewa ashe ceton masu ceto yana amfanin wa, yana amfanin mu'minai masu imani. Duk da an kore samuwar ceton ga kafirai, to wannan kuma amfanin wannan tabbatuwarsa gawa ga masu imani. In ba ka ba mai amfanin kore shi da in mu'minai ba za su samu ba, to mai amfanin kore shi ga kafirai? Kenan amfanin kore shi daga kan kafirai dan a tabbatar da shi gawa ga wanda ba kafirai ba, wanda su ne mu'minai, amma da sharuɗan can da muka ambata. Ina fata an fahimta. To zai ci gaba da maganar wuta da aljanna. Yanzu mun ji maganar hisabi, mun ji maganar awon sikeli, rabon takardu, tabki, siradi, ko ceto. Wasu su shiga aljanna kai tsaye, wasu kuma sai su shiga wuta daga baya a ceto su. To yanzu gaba ta gaba da za mu tashi in mun zo darasi mai zuwa, insha Allah, shi ne wal jannatu wan naru makhluqatani wala tafniyani, wuta da aljanna suma suna nan halittattu ne, wato wuta da aljanna suna nan a halicci, Allah ya riga ya halicce su, sannan kuma za su dawwama ba za su kare ba. To magana akan wuta da aljanna, yanzu kamar ka kaddara an shiga aljanna, dan wuta su kuma sun yi mai sun shiga wuta, mai zai zo baya? In muka zo karatu mai zuwa insha Allah bayani akan wannan zai zo. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.